ba mu killace ko mutun daya ba banda shi wannan bawan Allah mutun daya da ake zargin ya kamu da wannan cuta. Akwai dai kimanin mutum 60 wanda suka yi mu'amala da wannan mutumi wanda kuma muke bibiyan su don tabbatar da cewa ba su kamu da wannan cuta ba. A gida ake bibiyan su, akwai abubuwan da ake dubawa, wasu dai alamomi wanda za su nuna alamun cewa mutum ya kamu da wannan cuta wanda nan take sai a gaggawa a killace shi. Amma saboda ya yi mu'amala da wanda ya kamu da wannan cuta, tsarin aikin ba cewa ya killace shi.
Dr. Kabiru Ibrahim Getsa kenan, kwamishinan lafiya na Kano. Kwamishinan ya ce zuwa yanzu ma'aikatar lafiya ta Kano ta aike da samfurin jinin wancan mutumin da aka samu da alamomin kamuwa da cutar ta kyandar birrai zuwa babban asibitin kasa da ke Abuja.
Mun dau jinin shi wannan mara lafiya mun tura Abuja, wanda daga Abuja za a tura Dakar, Senegal, wanda anan ne ake gwajin wannan cuta, wanda kuma gwajin yakan dau sati 2 zuwa 3 kafin a samu sakamako. Ɗaya daga cikin matakai da muka dauka na farko sune muna da jami'ai wanda alhakin su ne su bi sako da lungu su tantance musamman ma cututtuka da suke yaduwa. Idan sun samu rahoto za su sanar da jami'an mu.
Dr. Ibrahim na Shabaru kwararre ne kan lamuran kwayoyin cutuka da ke aiki a asibitin Koruwa na Malam Aminu Kano. Ya bayyana wasu daga cikin siffofin wannan cuta ta kyandar birrai.
A wata rashin lafiya ce wadda ta fi kusan kama da agana, wadda a halin yanzu a kusan shekara 30 kenan da wani abu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kawar da ita gaba ɗaya a doron ƙasa. A kusan ma shi ne madalilin da ya sa mutane suka fi damuwa, saboda in ka ganta za ka kamanta ya kama da agana, sai rika tsammanin cewa
waɗanda suka san aganar a baya can
ga wanda suka sani, sai rika jin tsoron cewa kowaccen abin da aka kora ne ya sake dawowa. Abubuwan da suke kawowa yawanci shi ne su ɗan kawo zazzaɓi da ɗan ciwon kai da kasala da ɗan ciwon jiki haka. To bayan kwana ɗaya, kwana biyu ko kwana uku ya danganta ga mutumin, sai kuma a ga kuraje sun fiye su a jikin, musamman tana iya shafar ko'ina, amma musamman a fuska da tafin hannu da tafin kafa. Idan aka ga waɗannan alamomin su ne za a yi tsammanin cewa watakila mutum yana da ita wannan kamar kyandar birrai din. Sannan kuma musamman idan ya kasance akwai ko alaka ya ɗan samu ko wani kusantar ko wani kwayan amin ƙananan dabbobi haka na cikin daji, waɗannan su ne wanda an ga a kawai a wannan sai a tsammanin ko yana da shi. Ba a iya tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ba ce sai in an yi bincike mai zurfi a kamar milance kwayoyin halitta da suke kawo rashin lafiya, wanda ba a ko'ina ake samunsa ba. Ina tsammanin ko a Najeriya ba ko'ina ake yinsa ba, wataƙila sai an aika ko ƙasashen waje kafin a tabbatar da wannan rashin lafiya.
Haka zalika Dr. Ibrahim na Shabaru ya yi ƙarin haske dangane da matakan da jama'a ya kamata su ɗauka domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta.
Abu na farko shine kada a tayar da hankali, kada a rude idan an ga abu abin da kamata a yi shine a sanar da hukuma. Abu na biyu a kula da marar lafiya, matsawar marar lafiya yana zazzabi ko kuma a'a yana da wata rashin lafiya, ko wata rashin lafiya ce, ko hawan jini ne, ko ciwon sukari ne. In dai za ka kula da marar lafiya, za ka kula da bayan gidansa ko fitsarinsa ko jininsa, ya kamata a ce hannunka da safaro da ka kare kanka, a wanke hannu, sannan a kiyaye mu'amala da namun daji, saboda akwai cututtuka da dama a bangaren ake likita wanda ake kiransa cututtuka wanda suke yaduwa daga dabbobi zuwa mutum, wanda kuma su shigo cikin jama'ar sai kuma su yaɗa ila yau daga mutum zuwa mutum.
Dr. Ibrahim na Shabaru kenan na asibitin Koruwa na Malam Aminu Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.